Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma tashoshin radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 5 ga watan Yuli na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Ibrahim ba mu kanun labarai.
To, wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai jiya Litini a birnin Madina da ke Saudiya, wanda ya sanadin mutuwar jami'an tsaro hudu. Adadin mace-macen da suka biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai a Bagadaza, babban birnin Iraki, na ci gaba da karuwa. Sannan masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai ranar Asabar a Dhaka, babban birnin kasar Bangladesh.
Madalla, kan labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yau ma ana azumi a Najeriya, domin ko ba a ga wata ba, amma an gani a jamhuriyar Niger.
Don haka gobe Laraba ce za ta kasance ranar 1 ga watan Shawwal, kuma ranar da 'yan Najeriya za su gudanar da bikin sallar Eid al-Fitr ta wannan shekara.
A can jihar Borno, 'yan jihar ne za su yi walwala a wannan bikin sallah, domin ko suna za su fito su zagaya sabanin abin da ke faruwa shekarun baya.
Alhamdulillah, an samu lafiya a kasar Borno, ba abin da muke fuskanta da ba yanzu muke fuskanta yanzu.
Kana za mu kawo muku rahoto akan abin da ya sa gwamnatin jihar Lagos ta tsaya kai da fata sai ta bi dokan nan na hana tallace-tallace kan hanya. Har ila yau Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani dan kunar bakin wake a birni mai tsarki na Madina da ke Saudiya ya tayar da bama-bamai jiya Litini a wuni wurin duba ababen hawa a wajen ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki a Islama, wato masallacin Annabi. 'Yan sa'o'i bayan nan sai ma'aikatar harkokin cikin gida ta Saudiya ta ce wasu jami'an tsaro hudu sun halaka, wasu kuma biyar sun samu raunuka bayan da suka yi yunkurin hana maharin shiga masallacin. Masallacin, wanda shi ne na biyu mafi tsarki a Islama, nan ne aka binne Annabi Muhammad, wanda ya rasu a shekara ta 632 miladiya. Miliyoyin musulmi daga sassan duniya kan ziyarci wannan masallacin kowace shekara lokacin aikin Hajji a Makka. An kuma ba da rahoton tashin karin bama-bamai biyu a ƙasar a daidai lokacin da wata mai tsarki na Ramadan ke karewa. Ɗaya bam ɗin wani ɗan kunar bakin wake ne ya tayar a wani masallacin 'yan Shi'a da ke birnin Atif na gabashin ƙasar. Ba a ba da rahoton karin mace-mace ba. 'Yan sa'o'i gabanin haka, ma'aikatar ta harkokin cikin gidan Saudi ta ce wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa daura da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Jidda. Ofishin jakadancin Amurka bai ba da rahoton mutuwa ko rauni tsakanin ma'aikatansa ba. A halin da ake ciki kuma, ƙasar ta Saudiya ta tsida gobe Laraba ranar sallah, wadda ita ce farkon hidimomi na tsawon ranaku uku a duniyar Islama, da kan zo a ƙarshen watan azumi a shekara-shekara.
Adadin mace-macen da suka biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai da motar ɗaukan kaya a Bagadaza, babban birnin ƙasar Iraki, na ci gaba da ƙaruwa, yayin da ake samun ƙarin garwaki daga cikin baraguzai. Jami'an gwamnatin Iraki sun faɗa jiya Litinin cewa mutane aƙalla 151 sun mutu a ɗaya daga cikin hare-haren mafiya muni da aka taɓa kaiwa a birnin na Bagadaza tun bayan da Amurka ta shiga ƙasar a shekarar 2003. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin da cewa ta auna 'yan Shi'a ne a harin bom wanda ya bararraka wani wurin saye da sayarwa mai cike da jama'a a wato gundumar Karanda da ke birnin na Bagadaza. Mutane aƙalla 200 kuma sun samu raunuka, kuma jami'ai sun ce adadin mace-macen na iya ci gaba da ƙaruwa yayin da masu kai ɗaukin gaggawa ke ci gaba da tono baraguzai da toka ta wajen amfani da cebur da hannayensu.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai da safiyar ranar Asabar a wani gidan cin abinci na zamani a Dhaka babban birnin kasar Bangladesh wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 20 da suka je cin abincin da kuma 'yan sanda biyu. Jami'ai sun ce 5 daga cikin mutane 13 din da aka kama na ci gaba da zama a tsare. Ba a san ko mutane 5 din zarginsu ake ko kuma tambayoyi kawai ake yi musu ba don ko a samu wasu ƙarin bayanan da za su kai ga gane inda harin ya samo asali. Babban jami'in 'yan sandan Bangladesh AKM Shahidullah Haq ya faɗi jiya Litinin cewa wasu mutane 2 ciki har ma da wani da ake zargi da kasancewa ɗan bindiga na fuskantar tambayoyi. Ya ƙi bayyana ko mutane 2 na cikin mutanen da aka kirga su a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su, to amma ya amsa cewa ana jinyar su a wani asibiti saboda raunukan da suka jijji.
Fadar shugaban ƙasa Amurka ta White House ta soke hidimar gashe-gashen nama da aka yi ranar 4 ga watan Yulin kowace shekara na masojoji da iyalansu saboda ruwan da aka yi a birnin Washington DC. Wannan ce shekara ta 2 a jere da tilasta shugaba Obama da matarsa Michelle suke soke wannan liyafar da kallon wasan hasken wuta saboda ruwan sama. Fadar White House ta ce mawaka Janet Mone da Kendrick Lamar za su yi wasar kamar yadda aka tsaida amma a wuri mai rufi. Fadar ta ce shugaba Obama da matarsa za su yi 'yan takaitattun jawabi na buɗe hidimar. A halin da ake ciki kuma ruwan sama ya sa an soke wasu wasannin hasken wuta da aka shirya yi a birnin Washington din. To amma an gudanar da wasan hasken wutan da aka yi a dandalin ƙasa kamar yadda aka saba.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci Uganda jiya Litinin zangon farko a ziyarar kwanaki 4 da zai yi a gabashin Afirka. Ana ganin wannan ziyarar tana da muhimmanci ga yankin wanda rabon wani shugaban Isra'ila ya ziyarta tun shekaru 30 da suka gabata. To sai dai kuma wannan ranar ta ga takaddama bayan da shugaban Uganda Yoweri Museveni yayi ta kiran Isra'ila da suna Palestine a jawabinsa. Shugaban na magana ne kan matakin soji mai suna Operation Entebbe inda sojojin kundumbalar Isra'ila suka ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a filin jirgin saman Entebbe na ƙasa da ƙasa na Uganda. Bayan da wasu mayakan Palestinawa suka karkatar da jirgin saman kamfanin Air France da suke ciki.
Adalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu bude taskar rahotannin mu da batun ganin wata wanda ba a gani ba a Najeriya amma fa an gani a Jamhuriyar Nijar. Ga fasaran sanarwar da mai alfarma sarki musulmi ya aikawa manema labarai. Murtala Faruk sanin ya fasara zai gabatar.
Ba kamar yadda aka al'adanta ba, wannan karon mai martaba sarkin musulmi bai bayar da sanarwa da kansa ba, illa da ya rubutacciyar sanarwa da aka rarrabawa 'yan jarida da suka taru a fadar ta mai alfarma sarkin musulmin. Sanarwar mai dauke da sa hannun shugaban kwamiti mai baiwa majalisar sarkin musulmi shawara akan harkokin addinin musulunci Professor Sambowale Junaidu ta ce dukkanin rahotannin da aka samu daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci da kwamitocin duban wata na ƙasa da na jihohin Najeriya sun nuna cewa ba inda aka sami ganin jinjirin watan Shawwal a jiya Lahadi wacce ita ce ranar 29 ga watan Ramadan. Sanarwar ta ci gaba da cewa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar wanda kuma shine shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ya aminta da wannan rahoton. Akan haka yayi matsayar cewa watan Ramadan na wannan shekara yayi farilla, wato ya cike kwanaki 30 kenan. Don haka gobe Laraba ce za ta kasance ranar 1 ga watan Shawwal, kuma ranar da 'yan Najeriya za su gudanar da bikin sallar Eid al-Fitr ta wannan shekara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To Allah ya nuna mana wannan rana. A can jihar Barnako bayan shekaru 6 suna bikin sallah a takure sai a wannan karan suke damar walwala kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Alhaji Usman Jiddashuwa ya shaidawa Haruna Dauda 2 a cikin hirarsu.
yanzu ina tare da sakataren gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Jiddashuwa a rankin gwamnatin jihar Borno game jawabi ta kafofin yaɗa labarai inda ya bayanin cewa za a baiwa jama'a daman yin zirga-zirga sabanin yadda akan hana zirga-zirga shekaru 6 da suka gabata musamman ma lokacin bukukuwa abin da ya shafi bikin Kirsimeti sallah da dai sauransu kamar yanzu me yasa ne ku dauki wannan mataki na baiwa jama'a dama wajen gudanar da wannan bukukuwa ba tare da takaita zirga-zirga kamar yadda aka saba shekaru 6 suka gabata ba.
To abinda aka yi shi da muka tashi muka yi security council meeting. So su manyan sojoji na wanda yake nan Borno GOC 7 da su director security da commissioner of police da sauransu muka yi meeting. Sun ga yanzu alhamdulillah an samu lafiya a kasar Borno ba abin da muke fuskanta da ba yanzu muke fuskanta yanzu. In Allah ya yarda su suka ce za su dudduba za su checkpoint da sauransu kowa kuma ya tashi yanzu masallacin da safe don kowa za a bincike shi a ga ko masu kirki ne ko marar kirki ne. To don haka shi yasa abun yanzu alhamdulillah yanzu ya zama sauki kuma mutane za su iya su yawon su je su yi abubuwansu amma su lura da baki da wanda ba su yarda ba kuma su yi su gaya masu abinan jami'an tsaro to shi ne da magana.
To rankin ne kamar su irin zirga-zirga da za a yi cikin Maiduguri ne kaɗai ko kuma har bakin da za su shigo da kuma wanda za su fita?
A su bakin ma za su iya shigo amma za a dudduba motocinsu da abin da ke cikin motocinsu da su duka kansu za a dan bincike su kafin a bar su shiga. Kowa zai shiga kowa zai fita.
Kamar kada kamar wani kira za ka yi wa su musamman ma jama'a za su gudanar da wannan bukukuwan sallah zuwa gobe jibi haka?
To su mu dai da sauran alhamdulillah mun samu sauki mun samu lafiya yanzu. Duk abinda za mu gaya masa musulmai jama'a da musulmai da kuma su Christians yan uwanmu duka su mu roki Allah ya kawo mana lafiya Allah mu zama yadda muke zama da a Borno kuma kowa ya lura inda ya bako ne don Allah ya gaya ma jami'an tsaro ga halinsu da sauransu amma alhamdulillah komai ya yi kyau yau shine bayan shekara 7 yau shine wanda za mu samu ba rufe kasuwa ba ba rufe hanya ba ba hana mutane tafiya ba ba hana motoci tafiya ba alhamdulillah mun gode ma jami'an tsaro mun gode ma shugaban kasa president Muhammadu Buhari da kwazonsa da imaninsa da ya taimaka mana ya kawo mana lafiya a kasarmu na Borno kuma Allah ya sa mu ci gaba haka.
To Allah ya kyauta. A can jihar Lagos ko ta ce ya zame wajibi ne tabi dokar hana tallace-tallace sau da kafa domin hadarin da ke tattare da wannan al'amari. Shugaban hukumar samar da tsaftataccen ruwan sha na jihar ne Aikitad Ahmed Kabir Abdullahi ya yi wannan bayani a cikin hirar da muka yi da shi ta wayar tarho.
To gaskiya wannan abu ne wanda yake yana zama babbar matsala ga harkar sifili a jihar. Inda za ka ga mutane sun kawo kayayyaki daban-daban ana sayar shi cikin goslo cikin traffic a kan hanya an kawo abubuwan ma da bai kamata a kawo shi gurin ba ka ga har da madubin ido da gilashi kinkime mai gashi ana yawo da shi a kan hanya wanda yake kuma haka yana haddasa accidents daban-daban hadari iri-iri kuma ka ga an zo isa kan hanya an tsare hanya bayan daggari an share shi kanar an share shi kanar zaga gari yayi kyau kuma a zo a tazzuba kayayyakin shara daban-daban guri nan da nan sai ga guri yayi kaca-kaca to bukaci wanda yake dama tana nan tuntuni ba wai sabuwar doka ba ce aka gwada a dama cin tana nan.
Gwani ta yi la'akari da cewa yin haka ya hitar da mutane da yawa daga samun abin da za su sa a bakinsu wasunsu sai sun hita sun yi wannan sana'a sannan za su samu abinci fa.
In ka duba kuma babbar matsalar ko abin za ka ga kawai ana yi ne kawai don ganin dama domin za ka ga kasuwanni nan cikin kasuwannin ba kowa ciki duk mutane an kwashe an dawo kan titi da kasuwar. To me amfani irin wannan abu?
To Allah ya kyauta. Yanzu muna a yanzu ana tsane da sashen Hausa na Amurka Amurkar kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 1:14 ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ba abin da ya damu da shi ko kamar shin sani shi ya dauko rikicin shi da kanshi. Malam Nasiru bai tanka mishi ba. Tun bayan gama zabe, shin sani ya fara fada da gwamnatin jihar Kaduna da ma kasa baki daya shugabancin jam'iyya na kasa ta turo mataimakin shugaban jam'iyya Inuwa Bukari ya zo Kaduna ya yi inde ne ba a tsawon shi so ne shiga rijiyoyin da baki ka ku kuma san abiku ne ku ba za ku go ne saboda ku ba
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadarwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shugaban kan bangarorin APC guda nawa ne a Kaduna
sunana Shayawa Alhassan in ka ji mutun na ce ga bangaren da yake ai ba dan APC bane dan APC hayaniya ne APC dai ce ai APC wanda ka sani wanda shugaban kasa Buhari ke cikin ta Erofa ke cikin ta kowa da kowa ma na cikin ta in ka ga mutun ba cikin ta to ba APC bane gauran jam'iyyar PDP
sunana Muhammad Awal Isa Fantuwa mazaunin Kaduna to gaskiya ni dan jam'iyyar APC ne aqida aqida kuma irin ta General Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya saboda akwai in da suke fakewa da maganar su ƴan aqida ne to fa mutane sun fahimce su ba suna ƴan aqida ba aqida ita ce irin jam'iyyar Baba Buhari saboda in sun suna fakewa su ƴan asaliya ne to menene asaliya ai aqidan nan ita ce dai magana wanda za a dawo abu gaba ɗaya saboda Baba Buhari akan take
haka fa to ina gaskiya cewa gwamnati Nasiru El-Rufai da mutanensa sun juye baya ga manzon da babbar hedkwatar jam'iyyar su ta kasa ta APC ta turo daga Abuja ya zo Kaduna ya sulhunta rikicin da shi Nasiru yake fama da shi da su Shehu Sani kuma shin tsakanin maganar kare haƙƙin bil'adama da aikin sa na sanatanci a Abuja da kuma siyasar Kaduna wanne ne shi Shehu Sani yafi bai muhimmanci duk wannan suna daga cikin abubuwan da muke sambata da ba a shirin yau wani shine kashi na uku na muhawarar da muke ji tsakanin Ibrahim Dan Inna wani jigon ƴan bangaren aqida na jam'iyyar ta APC da kuma kakakin jam'iyyar wato Salisu Tanku Sunu wanda su ne suke gefen shi gwamna yau za mu tashi ne daga inda muka tsaya shirin da ya gabata inda muka nemi shi Ibrahim Dan Inna din ya ba mu hujjojinsa na cewa ai akwai abubuwan da Shehu Sani yake a Kaduna da duk Kaduna ba mu yin su
Ina jinka
ina ma tambayar ka da ka bani misalin wasu daga cikin abubuwan da Shehu Sani da kace duk Kaduna ba wanda yaso
wallahi ko sanata ai kuma tsofi biyu da yake tafiya ga Kaduna eh kana jin mutunci ne ma ya bada transformer ya bada gudunmuwa na asalin makarantu ya bada gudunmuwan bohos kullum a cikin na radio suna ji su fito suna yi suna cewa kai ne suna turo yaran su a ga GDP ko ka kike ba kai ba ai ba ya kai transformer hayi gaba
to amma Malam Ibrahim me yasa wannan ba Kaduna kadai akai zabubukan ba ina zuwa ba Kaduna kadai akai zabubukan gwamnati da sauransu ba me yasa ja'in jar Shehu Sani da El-Rufai ta kare ne me yasa shi Sani ba zai je ya mai da hankalinsa ga aikin da aka tura shi a Abuja na sanata ba ya kyale gwamnati ya aikin shi a Kaduna
Malali
na'am
akwai lokaci da ban sanki shi ne mun ba magana ba ne rikicin Shehu Sani da Nasiru El-Rufai da
ai kuwa dole Malam Ibrahim ai kuwa dole sai ka shige shi domin jimana kana jina rikicin Shehu Sani da El-Rufai yana shafar mutanen jihar Kaduna baki ɗayan su ba wani abu da za duk wani abu da ke cikin sa dole ne mutane su san shi su domin su fahimci abin da yasa shugabannin su
ba sa kasan kai da wuta ba za su wala gudu ba ita da wuta ba inda kana fita domin shi kullum a kida Shehu Sani haka ya taso na hutun muna kana da su bidir ya dan ba mu shekaru kina da shi shi da mu kullum shi to kaga ba zuwa da ku da rid da shi mun wannan talaka shi ko ban ga maka na amma shi wallahi rikicin da ake a yanzu ma bi ta ka kira kare ba da Shehu Sani bai kawo kujira da kaga abin da za a yi a jahar nan da shi da gwamnatin da sai faka yana ragawa ganin jam'iyyar su kai ne amma dole wasu abubuwan ka fito kai magana abubuwan da ke faruwa kai in da ba a magana fa wallahi da abin sun tafi cikin rigidar zo domin mutanen nan babu tausayi ko kallon naka ta gore su babu shi kuma shi shugabanci ba tausayawa da kasa bane to yana da ajiyar jam'iyyar mu ta fati zabe kake wa wasu ba da gudunmuwa ba na adalci yake
to ina zuwa Malam Ibrahim Malam Salisu wannan rikicin shin wai na Shehu Sani ne da Nasiru El-Rufai kawai ko kuma dai wani abu ne karkasa
ba abin da ya dami rikici kawai ba kamar Shehu Sani shi ya dauko rikicin shi da kanshi Malam Nasiru bai tanka mishi ba tun bayan gama zabe mun sani dukan mun sani Shehu Sani ya fara fada da gwamnatin jihar Kaduna da ma kasa baki daya wannan bai ishe shi ba mu ga cewa duk abubuwan da yake yi
dai kamata a matsayin shi kariya kake yi kariya ne
kamata a ce to bari mu yi dalla
ko fa gandan
ne kowa ya da darajar hadi kowa ya da darajar Buhari ana cin zabe sanata Shehu Sani ya ce shi bai shiga rigan kowa ba darajar shi ce sannan na biyu Buhari ya ce da Allah ake mata Aisat, shi Firaminista ya ce ba za a yi sat ba a yi cancanta. Sannan aka zo jiya ɗan majalisar dattijai da shugaban ƙasa da shugabannin jam'iyya sun yi gabas shehu ya yi yamma shi kaɗai. Sannan Buhari nan ya yi bin shugabanci, ya san shugabanci, shehu Sani ya ce bai bin shugabanci ba. Buhari ya yi da ayyukan da gwamna Malam Nasiru Tsarfa yake yi a jihar Kaduna a matsayin tafarkin gyara ne. Shehu ya fito ya tara matasa da mata suna rawa ma waɗanda suka da ake shara ya ta.
Najeriya sauka ne Malam Ibrahim. Me kake so in tambaye shi Malam Ibrahim?
Ina so in tambaye shi, ya taba shi da aka ci barudda akai sunna. Tarilla shi ne kai tayyar shugabanci, haka Allah ya fada. Tayyar shi ai tarilla shi ne kai biyayya da umarnin jami'a.
To ina zuwa Malam Salisu, ina zuwa Malam Salisu. Yawa. Malam Ibrahim, kake so mu tambaye shi ne, kana ta cewa a tambaye shi wani abu, mene ne?
Ya, ke wani jiyayya da jami'a ko? A duka na kan jiyayya da jami'a.
Wai me?
Malalim. Na duka ma ya ce a yi wa jami'a
biyayya. Eh, ya ce a yi biyayya ga jami'a, yes, ya faɗa. Me kake so mu tambaye shi, kana ta cewa a tambaye
shi? Ka tambaye mu tsoro, me ya sa shugabancin jami'a na kasa ta turo mataimakin shugaban jami'a ina buƙatar ya zo Kaduna ya yi ne ba a tsawo shi so ne shiga rajin da zaka ya dinga cin mutunci sa ku kuma san abiku ne ku ba za ku bo na sama da ku ba
to ba shi dama ya ansa Malam Salisu kaje tambaye shi yace me yasa Inuwa Abdulkadir ya zo daga hadakwatar jami'a da sulhu Shehu Sani ya shiga rediyo na zagin sa
Allah ya tsire na mutum da ke cikin da tsare daya haka nan Allah kuma yana fushi da mutumin da yake sulhu ya zo Kaduna yayi ba su ba yazo ba ya zo ne yayi abin da ya tsara wa ɗansu kun yayi tawo da shi ba mu sani ba kaga ma abu na farko kenan shugabancin jam'iyyar nan idan su da su ne shi ya kamata ya san shugabanci ba shi ba wanda ya zo mana haka ake sun mu ya zo su ko ya zo mata ta kan yi shi ba shi ne kenan
ajin ya ke kishi tsoron Allah
shi ne kenan
ni ake kishi tsoron Allah ya ke kishi tsoron Allah duk duniya na
wallahi sallallahu alaihi wasallam
ina jin kamar Malam Ibrahim ci gaba.
Ta ce ka tambaye ni nake karbalatan shi ne.
Lokacin da suka turo shi aka turo Inuwa Abdulkadir suka yi shawarar shi kuma hada shi musu nan. Sai da sakataren jam'iyyar nan na kasa ya ce da yawun jam'iyyar kasa ya zo kuma. Kuma suka turo shi.
Amma da ya zo da wadawa ya gana da su ne da wadawa ya yi taron ne. Na ce da ya zo shi Inuwa Abdulkadir da ya zo Kaduna da wadawa ya haɗu da shi. Duk wannan mutanen da muke magana ya haɗu da su. To ko bayan son neman amsar wannan tambayar dangane da irin karɓar da gwamnati ta Kaduna ta yi wa Inuwa Abdulkadir, su waye da waye shi manzon na hadakwatar APC ya gana da su lokacin da ya je Kaduna daga Abuja, kuma me suka cimma a matsayin matsaya kan maganar. To kafin mu taimuna godiya ga su baƙin namu Alhaji Ibrahim ɗan Ina da kuma Alhaji Salisu Tanko Sono da kuma musamman wakilin namu Nasiru Yakubu Birnin Yaro da ya taimaka aka da shirin nan. A madadin dukkan su ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC.
To a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma albarkacin watan Ramadan ga karatu da Qur'ani mai tsarki.
Wanda ya faru watan Shawwal ya kama jiya Litinin, to amma kuma inda ya kama din babu wata ƙasa a duniya da za ta iya ganin wata in banda yankunan da suke yankin nan da ake kira Polynesia, wato akwai ƴan ƙananan tsibirai a cikin tekun Pacific waɗanda suke yamma da nan Amurka, suke kuma gabas kenan da ƙasashen Japan da wasu ƙasashen Asia din nan. Wannan yanki da ake kira Polynesia suna iya ganin wata, to amma kuma lokacin da wata ya kama din a wurin su da rana ne, wato misalin karfe 10:11 ne na rana a jiya
Litinin.
Jiya Litinin agogon kasar su.
To
abinda malamai suka yi lissafi da shi suka sa akan cewa yau Talata ne wata zai kama shi ne, lokacin da wata din nan ya kama da misalin karfe 10:11 din nan wanda za a iya ganin sa Polynesia, kamar yadda na faɗa maka kowane irin tabaro kake da shi na hangen nesa. Ba za ka iya ganin sabon wata ɗin nan ba in ba kana yankin Polynesia ba a jiya lokacin da ya fito. Amma kuma lokacin da ya fito ɗin nan an yi lissafin cewa rana ta riga ta faɗi a ƙasar Saudi Arabia.
To madalla, a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan tattaunawa game da ganin watan Shawwal. Kai magalgare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice, wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama bamai je Litini a birnin Madina da ke Saudiya, wanda ya sanadin mutuwar jami'an tsaro hudu. Adadin mace-macen da suka biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai a Bagadaza babban birnin kasar Iraki na ci gaba da karuwa. Masu bincike na tambayoyi ga wasu daga cikin mutanen da aka kubutar bayan an yi garkuwa da su a harin da aka kai ranar Asabar a Dhaka babban birnin kasar Bangladesh. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci Uganda jiya Litini, zangon farko a ziyarar kwanaki hudu da zai kai a gabashin Afirka. Ana ganin wannan ziyarar tana da muhimmanci ga yankin, wanda rabon wani shugaban Isra'ila ya ziyarta tun shekaru 30 da suka gabata. To sai dai kuma wannan ranar ta ga takaddama bayan da shugaban Uganda Yoweri Museveni ya yi ta kiran Isra'ila da sunan Palestino. Shugaban na magana ne kan matakin soji mai suna Operation Entebbe, inda sojojin gundumbalar Isra'ila suka ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Entebbe. Mutanen da ke jiran a tabbatar da zaman su ƴan takarar shugaban, wato shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat na dosar lokacin fitowa da masu masu mataimaka.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu, amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga mutanen kofar Marke da Yola dake birnin Shehu na rasuwar Malam Macido, wato Abubakar Balarabe, wanda ya rasu a garin Sokoto jiya Litini. Allah ya ji kansa da rahama, ya ƙara hankurin wannan rashi idan namu ta zo mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Jodone da ya bada umarni, da injiniyan mu Zubairu. Ni Ladan Ibrahim a wake cewa sai an jima da hantsi, mun da muku da wani sabon shiri fil, sai an jima ku.